Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan duk kunanan lahiya da wannan yammacin Laraba 30 ga watan Satumba. Sashen Hausa na muryar Amurka kuke ci gaba da saurare daga nan birnin Washington DC wanda yanzu haka yake gabatar muku da shirin yau da gobe kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da 16. Wanda kuma za ku iya ji nan gaba ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage daga nan ɗakin watsa labaran muryar Amurka na birnin New York,
da kuma ni Halima Jimrau a nan birnin Washington DC.
Shirin yau da gobe na ci gaba da mai da hankali kan babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya wanda shugabannin ƙasashen duniya da dama ke halarta. Shirin na yau ya mai da hankali ne musamman ma kan sababbin manufofin raya ƙasashe da samar da ci gaba mai ɗorewa, wato SDGs, waɗanda ake son cimma nan da shekaru 15. Kamar dai yadda aka yi da muradin ƙarni daga shekara ta 2000 zuwa ta 2015. Yaya ƙasashen da suka kasa cimma muradu 8 za su yi su iya cimma sabbin muradu 17? Me ya hana cimma muradun ƙarni 8 na farko? Laifin Majalisar Ɗinkin Duniya kenan, ko na ƙasashen da ya kamata su ci moriyar muradun ne?
Akwai abubuwa da yawa da suka sa ba a cimma waɗannan muradun ba.
Akwai matsala sosai ta shugabanci.
Matsalar ba matsalar wayar da sake kilo bane, matsalar ta wayar da ya kamata su ci moriyar ta.
Me yasa Majalisar Ɗinkin Duniya ta canza muradun ƙarni 8 na farko, wato MDGs, zuwa sabbin muradu 17 da za su ɗore, wato SDGs?
Abin da yasa i canza da wancan Millennium Development Goal, wasu abubuwa da ake so a cimma a yanzu, sai ake ganin abubuwan an yi su ko ba a yi ba. Ya za a yi ai kawo ci gaba ya dore, shine Sustainable Development Goal.
Bayan amsoshin tambayar mu ta jiya akan dacewa ko rashin dacewar hada mukamin minister Man Peter da shugabancin kasa da shugaba Muhammadu Buhari yayi, Isa Lawal Ikara na tafi da labarin dan iya wanda ke cikin wani irin mamaki. Sannan kuma za ku ji filin da farafe da Halima Abdullahi za ta gabatar.
To bari mu fara da amsoshinku. Tambayar tamu ta jiya dai ita ce kamar haka: a ganinku ya dace shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya hada mukamin ministan Man Peter da na shugaban kasa? Ga yadda kuka amsa a Facebook. Ra'ayina hakan yayi daidai, ai mukami uku ma ya kamata baba ya rike: shugaban kasa, ministan Man Peter, ministan tsaro, kuma ina fatan hakan za ta kasance da izinin Allah. Sako daga Abubakar Muhammad. Muna tare da shugaba Muhammadu Buhari a kowane mataki, hakan yana nuna mana yanda shugaban Najeriya yake so ya ga ya dawo da martabar kasar mu da walwalar al'ummar kasar. Sako daga Comrade Abdullahi Mansur Dutse. Yau da gobe ai wannan shine yahi dacewa, domin wuri ne da yake buƙatar a bashi kyakkyawar kulawa, kuma hakan zai sa tattalin arziki ya bunƙasa ta yadda Najeriya za ta zamana da gindinta, kuma za a samu tsari a ƙasa ta yadda talakawa za su harhaɗu. Sako daga Jamilu Muhammad Gwaram. Yau da gobe haƙiƙa wannan mataki da shugaban ƙasa ya ɗauka yayi daidai, domin kuwa nan ne babbar hanyar da ake yawan sace arzikin Najeriya. Sako daga Liman Atik, birnin Kebbi. Wannan abu mai kyau ne kasancewar yayi a baya, kuma ya san dukkanin matsalolin da suka addabi hukumar. Sako daga Baba Habu Abubakar. Yau da gobe wallahi muna goyen bayan haka 100%. Dalili na ko anan shine ai a baya ma gwamnatin ƴan wawama sun yi irin haka, balle shi da muke gani duk abin da yake yi ba dan kansa yake yi ba, dan jin dadin talakawa yake yi. Dan haka ya ci gaba da riƙewa har abada. Sako daga Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa. A gaskiya yau da gobe hakan yayi daidai domin gudun hwadawa gidan jiya gare ya san ganga nawa ake diba kowace rana dan ayi wa talakawa aiki sako daga Yahuza sahabi dan daidai kamba wannan mataki ya dace ganin cewa bangaren man fetur na Najeriya ya zama hanyar satar dukiyar kasar inda aka yi asarar biliyoyin dala saboda haka daidai ne Buhari ya shugabanci wannan bangare dan kawo gyaran da ya dace sako daga Aminu Muhammad Jibril Yau da gobe, hakika mu talakawan Najeriya muna lale marhabin da wannan mataki na shugaba Muhammadu Buhari na rike ministan man fetur da kansa. Domin hakan shi zai kawo jin dadin talaka a Najeriya. Allah ya bashi ikon riko amin. Sako daga Bala Muhammad Damban.
Yau ko me ya baiwa dan iya mamaki ne? Isa lawal ikara ya gan shi a rike da baki.
Yau dai a rike da baki na ga dan iya ya nufo ni. Yace na ikara ka ga wani abun mamakin da ya burge ni. Shugaba Buhari ne naga ya ja tawagar manyan yan kasa ciki har da gwamnoni. Duk wanda cewa yan kasa suna ta shan shagulgulan sallah da sauran sha'ani. Ya wuce taron majalisar dinkin duniya a Amurka babban birni. Naji ma shugaba Buhari na alƙawuran kawo sauyi shi da wasu shugabanni. Yace za su tabbatar da an tattake tashe-tashen hankulan da suka jefa Afirka cikin tsanani maganar tagagin tatsatilin tattalin arzikin mu ko yace gwamnati ta tsara wani tsarin tsantseni yace gwamnati za ta tattala tattalin arzikin kasa don kowa ya samu amfani don haka yace kowane dan kasa ya kwantar da hankalin shi saboda Najeriya za ta shiga jerin manyan kasashen wannan zamani nace to dan iya Allah ya bawa shugabannin ikon cika dukkanin alƙawuran har ma su ƙaro kasan da zaran ƴan ƙasa suka ji labarin dadi sai su yi ta sauraro musamman ma kasan ƙasar mu zaben Buhari fa ƴan ƙasa ne suka yi karo karo kaga ko dole idan suna da ra'ayi kan gwamnati su fada baro baro don malam Bahaushe ya ce wahalar turin tare ƙarfi a nemo mai baro shi yasa kaga ƴan Najeriya na ta jiran roman demokradiya ya kwararo idan ya so kowane dan ƙasa ya ganshi yana kwarara kwararo kwararo don gani kawai ƴan ƙasa suke duk aikin da suke so to Buhari fa zai baro musamman ma ganin jawabin da yayi a wurin wannan muhimmin taro ya nuna ƴan ƙasa za su warbi roman demokradiya daro daro dan iya yace to muna yi wa Allah godiya sai dai fa yana da kyau a san mun tsaya kai da fata don kada wasu su buza ban mu su murde kaga ko tunda mun sa rariyar da ta bushwa gabanin mu ta tankade dole ne mu sa ido akan ƴan siyasar fyaɗe masu bibiyar shugabannin kasar mu su kanannade yanzu ga ya musu zami a fili cewa zamanin zukulkule dukiyar mu fa ya shude don so muke shi kanshi shugaba Buhari ya san cewa idan ƴan kasa fa ya bude burin kowane dan kasa shine abu matsalolin kasar a tunkuɗe don mun gaji da tafiyar da kasar take a harharde saboda haka idan shugaba Buhari zai yi sauran nadanade to ya tabbatar da ya nada gugaggun ƴan kishin da za su getta dukkan bar Najeriya da ta gurde nace to ni dan iya abinda nake so ma mu ga yawa shugaba Buhari shine ya dai ci gaba da tuna nauyi irin na alƙawari don taron majalisar dinkin duniyan da yaje fa ya bi ayari yace game da kawo sauyin ci gaba a Najeriya zai ƙara kokari ta hanyar kyautata rayuwar mata da samari ƴan matan makarantar Chibok ma naji yace akwai labari masu sace kudin ƴan kasa kuwa yace za a karya musu kadari kaga ko mu ƴan kasa tunda so muke a bizne matsalolin mu a kabari zamu so shugabannin da suka dau alƙawari su yi kokarin cika mana buri duk da yake dai na ga duk lokacin da muka yi magana akan ce mu ƙara hakuri
ko gargabilanci da zambanci a dunin mu mu
hada yawancin kasashen Afirka basu cimma muradin karnin da majalisar dinkin duniya ta tsara musu ba daga shekarar 2000 zuwa shekarar 2015 me ya kawo haka laihin waye majalisar dinkin duniya take da laihi ko kasashen da ya kamata su ci moriyar muradin an kasa cimma muradu 8 kuma sai gashi an ninka waɗannan muradu har da dori me zai faru batutuwan da Hassan Maina kai ne tattauna kenan a zauren matasa tare da Dr. Amina Zakari wata kwararriyar likita da Abbas Adamu Tsiga wani ma'aikaci a Abuja da kuma Comrade Ibrahim Garba Wala dan gwagwarmaya kuma shugaban kungiyoyi masu zaman kansa a Abuja.
To da farko dai zan yi tsokaci akan wato ire-iren waɗannan tsare-tsare da kasashen duniya ko kuma ce musamman kungiyoyi kamar United Nations take kulluwa da shi ba dan komai bane take kawo wannan saboda daidaita tunanin mutane saboda su mai da hankali bisa cimma irin abubuwa da suke da fa'ida wajen rayuwar mutane. So wannan murade guda takwas da aka fito da shi karkashin MDG wanda aka kasa cimma wannan na ganin matsalar ba matsalar wayanda suke kiro bane matsalar ta wayanda ya kamata su ci moriyarta su wayannan murade wato su ne kaman bangaren Afrika muke da wannan matsala. In ka duba ko da shugabanci na Afrika muna da matsaloli da dama, mun je mun yi aro misali na da tafiya ta demokradiya, amma in ka duba za ka cewa tsare-tsaren mu ko kuma al'adun mu suna karo da irin tsari na demokradiya da ake da shi. So haka su ma irin waɗannan manufofi da ake da shi na kawo ci gaba. To dan an ƙara guda 10 wani abu yanzu ba abin mamaki bane. Mu anan sai dai mu ce to shikenan ai ta yi dai a gani zuwa lokacin da Allah zai samu mu samu mu daidai yadda ya kamata.
Comrade, yanzu Malam Abbas Alamu Kiga, kai me zaka ce kan wannan?
Gaskiya ne kamar yadda Comrade yake cewa. To amma ni abin da nake gani zamu auna rashin ci gaban ko rashin ko ci gaba zamu sun yi an dan samu ci gaba bakin gurgudu amma an kai duba yanayin mun al'umma ta Afirka sai ka gano cewa akwai matsala sosai ta shugabanci. Shugabanci shine babban al'amari, ko a gida aka ce ba shugaba to zaka samu abubuwan da sai dai godiya kawai. Idan muka samu good leadership a Afirka,
kyakkyawan
shugabanci a Afirka, za a cimma wannan bukatu, za a samu ci gaba.
Dr. Amina Zakari, a matsayinki na ƙwararren likita, ta yake ganin wannan al'amari?
Assalamu alaikum jama'a. A matsayina na likita, akwai abubuwa da yawa da suka sa ba a cimma waɗannan muradun ba. Amma kafin ce wani abu game da batun mutuwar mata, shi kanshi MDG din ai a shekara 2000 aka zauna aka yi wannan meeting, aka kawo su guda 8 a lokacin. A ganina da an ce kowane ƙasa ya koma gida ya fara daga ƙasa, ga abubuwa 1, 2, 3, 4, 5, 6 da za a yi, ta yaya za a fara daga can ƙasa a hauro sama, kuma kun a dauko mana daga sama a dafka mana, shine matsalar mu. So da yawa abubuwa za a kawo mana daga sama ne a ce ga shi ku bi shi 1, 2, 3, kuma kun a ce ga abu ku yi shi yanda ya dace ga yanayinku da zamantakiyanku da komai
da kuma bisa matsalolinku
in muka zo batun mutuwar mata. A zahiri mutuwar mata ya ragu, amma a takarda bata ragu ba, saboda matsalolin da suke sa mata mutuwa har yanzu suna nan yanda suke dama can. Sai dai a ce sun dan improving a waɗansu wurare, kaga a yanzu haka har yanzu a shekara zaka samu a duk duniya mata wajen 500 suna mutuwa, a nan namu Najeriya wajen a ce 40,000 a kowane shekara. In ka duba ka compare each da can kasashen da suka fi mu, ɗaya a cikin wajen 3,000 da wani abu ake samu. A yanzu nan muna da namu matsalolin da suke peculiar to us da mu ba mu yi la'akari da su ba. In ka duba a Najeriya, wanda suke zama a cikin karkara sun fi wanda suke zama cikin birni. Amma sai ga a cikin birni dan in ka duba cikin kaman birnin Abuja haka, muna da asibitoci manya-manya sun yi guda 7, amma dududu yawan mu a cikin city din Abuja ba mu da yawa. Amma ka koma karkara suna nan dubai, amma asibiti kwakwara ɗaya babu. Sannan ka koma fannin ilimi da daga nan zai fara, in ka ilmantar da mace ka ilmantar zaka cire abubuwa matsaloli da yawa a rayuwar mace, saboda in ka ilmantar da ita za ta san yanda za ta kula da kanta, kula da yara, ta kai su makaranta, ta taimake su a makaranta, duk waɗannan su ma in suka taso da haka dai da haka, za ka ga in ka ilmantar da ƴaƴanka su ma za su ilmantar da ƴan uwansu. Duk abubuwan da suke sa mutuwan mata irin su tsinkau, rashin cin abinci, rashin zuwa kula, rashin muhimmin su ma duka shine rashin samun kwakwaran majinyaci ko mai jinya inda ake cewa skilled care.
Mai kula da lafiya.
Lafiya.
Na'am. Comrade Ibrahim Garbawala, idan muka duba waɗannan muradan ƙarni da aka kammala da su, da ake kammala da su a wannan shekara na MDGs, babban tangarda da wato manyan manufofin da aka kasa cimmawa su ne kamar talauci da mutuwar mata da yunwa. Kana ga me ya kawo waɗannan matsalolin aka kasa cimma waɗannan murade?
Wato tsare-tsare na gwamnati ko kuma in ce ɗawainiyar da take kan gwamnati, wanda yake haƙƙi ne na al'umma da ya rata a kan gwamnati, ba za a taɓa cimma wannan ba idan ba a ɗauke wasu abubuwa da suke wato suke kawo cikas wa tafiyar da tsare-tsaren gwamnati ba. Misali a nan shi ne cin hanci da rashawa yana nan ya yi katutu, da kuma rashin bin doka da oda a lokacin da aka ce shugaba yana daidai ga kujerar da yake ga irin abubuwa da ya kamata ya aiwatar da shi, ga kuma doka da aka tsara, doka ta ƙasa da kuma mata office ɗin da shi yake. To waɗannan abubuwa su aka bijirewa ko kuma aka kyale su, aka musu halin ko oho. To babu yadda za a yi ɗan adam wanda aka san shi da rauni ne ya kasance yana da haƙƙi, wanda idan ba ya fatsaya ya bi tsari na doka, ba yadda za a yi son zuciya ba za ta shigo ba, kwaɗayi ba za ta shigo ba, da kuma son tinƙawo da nuna isa, duk waɗannan abubuwan za su shigo. Waɗannan su ne ababen da shugabanninmu da suke riƙe da haƙƙi na al'umma suke fama da shi a tsakaninsu. Babu yadda za a yi duk wata manufa da ka ba su ko kuma murare da ka shimfiɗa cewa don a cimma waɗannan, ina tabbatar maka idan babu aiki da doka, duk wannan za a samu matsala. Cin hanci da rashawa duk za a samu. Kuɗaɗen da ya kamata a ce an aiwatar, kamar yadda ita Hajiya ta yi bayani yanzu, data ta yi bayani na nuna cewa idan ka je a cikin a littafi, bayani na littafi, za a ga cewa ba a je ko ina ba, amma a zahirance wataƙila kana iya cewa an cimma abin, ko kuma in ka koma ka ce a zahirance ba a cimma nasara ba, ko kuma a littafi za ka cewa kamar an cimma nasara. Waɗannan abubuwan suna da nasaba da irin manufofi da aka shimfiɗa, da kuma su wane ne masu aiwatar da su. Masu aiwatar da su kansu wane ne ke sa musu ido ne ya kula da abin da suke, a ga cewa an cimma wannan abu, akwai shi ko babu? To waɗannan abubuwa in fa ba a ɗauke cin hanci da rashawa ba, ina tabbatar maka mutum ɗaya zai wawuce duk kuɗin da aka turo ba ta Millennium ba, ta ita Sustainable Development Goal za a cinye ta. Wannan ga kuwa
me yasa Majalisar Ɗinkin Duniya ta canza muradun ƙarni takwas na farko, wato MDGs, zuwa sabbin muradu 17 da za su ɗore, wato SDGs?
Babban abin da yasa, na farko dai bari in fara da su waɗannan murade da aka sa. Wannan murade ne wanda suka shafi yanzu an mai da su guda 17. Na san akwai tunanin da ake nan da shekara 15, wato shekara ta 2030, a ce gaba ɗaya talauci an daina ganin shi a ko'ina a duniya. Akwai yunwa, harkar da ta shafi yunwa, a ce kusan duk ƙasashe waɗanda suke fama da yunwa da talauci na bala'i, yanzu a ce zuwa shekara ta 2030 an kawar da yunwa, kowa ina samun abinci, manoma an taimaka musu suna noma abincin da zai ishe su, ya ishi mutane a siyar da kowace ƙasa ana samun shi, sannan lafiya ta ishi mutane, ya zamana an samu ci gaba wajen lafiya, sannan kuma ya zamana wasu ƙasashe, inda zaka ga akwai ƙasashen da ake taimakon maza ba a taimakon mata, ana ɗan shiga cikin ƴancin mata din, to ya zamana wannan shi ma wannan lokacin an daina, ya zamana abubuwa da suka shafi yara ana taimaka musu, ya zamana an samu ruwan sha nagartacce, tsaftatacce a ko'ina, sannan kuma ya zamana an samu kamar wutar lantarki, ba wai sai a cikin birane ba, ya zamana har cikin ƙauyuka ana samu, sannan ya zamana duk inda za a ce ci gaba, ba za a ce kawai a birni ake ci gaba, a ƙauye ba a ci gaba ba. Zamana duk gwamnatoci taimakon da za su yi birni shi ma ƙauye ɗin ane masa, sannan ya zamana ana taimako wajen gine-gine, inda babu gada ai gada, inda ba titi ai titi, ya zamana dai irin makarantu ko ina ya bunƙasa, an samu ci gaba. Sannan ƙasashe a daina yadda ake kula da ƙasashe, a nuna wata ƙasar ta fi wata ƙasar muhimmanci, ƙasar da ake ganin masu muhimmanci ce a dinga ba su taimako, ana ba su kuɗi, ana duk inda za su shiga, in shiga za ka yanke ɗan wannan ƙasar ne za ka shiga nan kasar, in ba dan wannan kasar ne ba ba za ka shiga ba, to zama na duk waɗannan an daina yin su. Ya zama na biranen mu an daina bari ana cunkusa birane, ya zama na birane sun cunkushe ga motoci ga hayaniya, ya zama na gabaki ɗaya ma mutum ya rasa yadda zai ji daɗin zaman birnin. To ya za a yi a tsara birane, sannan kuma harkar da ta shafi ɗumamar yanayi ya zama na ƙasashe su ma an zauna an kula da su, sannan yadda wasu ƙasashen ake ta gine-gine ana shiga daji ana sare bushiyoyi, wasu kasashen ana kashe dabbobi, wasu dabbobin ma yanzu an daina ganin su a duniya. Yanzu akwai dabbobin da a cikin birni da ana ganin su da yawa, yanzu sun fara bata. To ya za a duba wannan a tsatsare su, ya zama na an kula da su. Sannan kuma shi kansa harkar da ta shafi ita kanta duniyar, a yanzu canjin yanayi yana kawo dumamar yanayi da yake sa wasu abubuwan suna cancanzawa. To ya za a lura da wannan, sannan kuma a kawo zaman lafiya a ko'ina a duniya, kasashen da suke ɗin rigingimu wace irin dabara za a yi a zauna lafiya ba tare da an dinga rikici a ko'ina ba. Sannan kuma ya zama na kasashen sun samu haɗin kai na juna, wata ƙasar za ta taimaka wata ƙasar za ta taimaka wata. To wannan su ne abubuwa murade guda 17 da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya za ta yi a wannan shiri da ake kira Sustainable Development Goal. Kuma abin da ya sa i canza da wancan Millennium Development Goal, wancan a lokacin kirgin shekaru da ake ya cika shekara 2000 sai ake tunanin bari a sa shi ya zama Millennium Development Goals, wasu abubuwa da ake so a cimma a yanzu. To zuwa yanzu sai ake ganin abubuwan an yi su ko ba a yi ba, wasu kasashen sun samu sun yi, amma wasu har yanzu sai dai abun ma da ya sake baci. Misali ko a cikin irin kasashen mu na Afirka, Najeriya su ne a gaba-gaba manyan kasashe, amma za ki tarar da cewa an bi bunƙasa birane akan ƙauyuka. Duk wani abubuwa wasu jihohin ma gaba ɗaya gwamnati sai ta share gaba ɗaya shekarunta gaba ɗaya, ayyukanta cikin birni suke ba cikin ƙauyuka ba, a ƙauye ba abin da ake yi. So da haka an fifita mutanen birni akan mutanen ƙauye. To wannan tsari ya zo wanda za a yi ya zama na kowa da ɗan ƙauye da ɗan birni, da tsoho da yaro, da mace da namiji, an ɗauke su gaba ɗaya a matsayin mutane, an yi treating ɗinsu equally. Duk kowa ka ba shi haƙƙinsa yadda ya dace. Kowane ɗan adam da matalauci da mai kuɗi a duba me yake buƙata a rayuwarsa. Farko abin da kake buƙata a rayuwarka abinci, a samun maka abinci mai kyau a ƙauye kake ko a birni kake. Na biyu lafiya, a samun maka lafiya ko a ƙauye kake ko a birni kake. Na uku ilimi, a samun maka ilimi ko a ƙauye kake ko a birni kake. Na huɗu yanayinka da sauran abubuwan. To shi ne suka canza tsarin daga Millennium Development Goal sai dawo Sustainable Development Goal. Shi kuma wannan kalmar da suke amfani da ita ta Sustainable Development Goal kalma ce da take nufin irin tsare-tsaren da aka kawo, ya za a yi mutane su karɓe su, ya zama na sun rungume su, sun tsora, sun ci gaba da rike su, ya ci gaba, a ci gaba, a ci gaba, ba wai a ce kawai daga an zo an yi shekara 15 ɗin an gama shi kenan, gwamnati in ta naɗa kayanta ta tafi shi kenan, kuma aikin shi ma za a naɗa kayan an tafi da shi ba. A'a, ya za a yi a kawo ci gaba wanda mutane za su karɓi ci gaban ya ɗore, sannan su kuma su dinga kula da shi. Shi ne Sustainable Development Goal. Sun sa nan zuwa shekara ta 2030, shekara 15 kenan nan gaba. To amma idan abubuwan nan da aka sa aka yi shekara 15 ɗin, mutane su karɓi abin ya zama nasu ne, sun ɗora, sun ci gaba da kula da abin, an samu ɗorewa, an samu ci gaba, lafiya ta samu a ko'ina, yaranmu suna samun ilimi wanda suke a ƙauye da wanda suke a birni, lafiya ta samu, ilimi ya samu, abinci ya samu, babu zancen a ce wannan ƙasar ana cikin talauci yadda muke gani ana nunawa a labarai. Ka ga wasu ruwan da za su sha ma babu, ka ga mutum kusan 30 sun zage rijiya 'yan mitsitsiya suna ɗiban ruwa, ka ga yara suna zuwa suna kwanciya suna shan ruwa cikin tabo su sa baki kamar dabbobi su ta. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. To wannan dole ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta duba yanayin da kasashen nan suke ciki, a kawo sabon tsarin. Wasu za su kawo kuɗi ne, wasu za su kawo ma'aikata ne, wasu za su kawo kayan ayyukan ne, wasu kuma su ne za su amfana da abin. Irin kasashen mu yawanci na Afirka da sauran kasashen da suke gabashin Asiya su ne su cabo da tsaba cikin talauci da suke. To da haka ya za a yi, wani irin dabaru za a yi a tafiyar da su?
To daga wannan bayani na Ahmad Abubakar Dakta, sai kuma hilinmu na dahe-dahe ga Halima Abdullahi. Yau wasa-wasa za mu ci.
To ita dai wannan wasa-wasa da wake ake yi. Kuma abin da zaki tanada uwar gida kina buƙatar wake, zaki wanke dusassa tas kamar yanda zaki mashi wankin kosai ko alala, zaki baza shi ya bushe. Idan kika baza shi ya bushe raƙau. Idan kika tabbatar ya bushe sai ki kai shi inji a barza miki shi. Ƙananan barza za a yi miki kamar yanda zaki dambu, sai ki samu rariya ki tankade shi. Idan kika tankade, to wannan garin sai ki aje shi gefe guda. Shi kuma wannan barzazzan waken naki da aka yi miki ƙananan barza, sai ki nemi ƙwaryarki mai kyau. Na san uwar gida dai kin san ƙwarya. To shi wannan barzazzan waken shi zaki zuba a ciki. Idan kika zuba a ciki, nan kuma ga ruwan kanwake a gefe guda dama da kika jika ta mai kyau, kuma ga man shi ma a mazubinki mai tsafta. Sai ki dan ibi wannan ruwan kanwar taki, sai kina dan yayyafawa akan wannan barzazzan waken naki. A hankali kina ta juyawa a jikin ƙwaryan nan, kina ta juyawa, sai kina dan yayyafa ruwa, kina dangwalan mai a hannunki, kina juyawa, kina tayi, ki dinga murza shi a jikin ƙwaryar nan. Kuma kina dan barbada wannan garin waken, kina dan dangwalan mai, ki ta murzawa a jikin wannan ƙwaryar. To a wannan lokacin da kike murzawa, zaki ta gani tana hada jikinta, yana wani dan duddunkulewa ƙanana. Haka nan zaki ganshi yana ta curewa, yana duddunkulewa, wani zaki ganshi haka kamar ƙwayar gero ko dawa, haka zaki gansu suna ta hadewa. Ke kuma kina ci gaba da barbada shi wannan garin dai, kina yayyafa ruwan kanwa, kina dangwalan mai, kina murzawa. A haka zaki dinga kwashe wanda ya dunkule din a gefe guda, kina ci gaba da zuba tsakinki a hankali a hankali, har ki gama murje wannan garin naki tsaf, wanda gaba ɗayan su zaki ganshi ya koma tamkar hatsin dawa. To idan abun wasa-wasan nan taki ya zama haka, ki samu kamar ko wani babban tire, sai ki baza su. Idan kika baza wannan abun, sai ki barshi ya sha iska ya bushe sosai. Idan ya bushe, sai ki kwashe, sai ki hada madambacinki. Nan kuma a gefe guda ga attaruhunki kin dan jajjaga, ga wani dan albasarki ita ma kin jajjaga, da dan maginki da dan gishiri. Sai ki hade wannan wasa-wasa taki tamkar kuma yanda zaki dambu dama bayan ta riga ta bushe. Sai ki hada su a cikin wannan madambaci, ki zuba ruwa, sai ki turara tamkar dai yanda ake turara dambu. Idan kika gama, sai ki sauke ki juye a cikin wani mazubinki mai tsafta.
To Jamila, kin ji yadda ake wasa-wasa ku?
Ai, ni ban ma san ko menene ba sai lokacin da na ji bayanin Halima.
Ke san a Nigeria muke kiran wannan abin da ake da wake, yadda ta yi bayani ta ce aka gama zai zama kamar dawa.
Eh.
Beruwa.
Beruwa.
Eh, beruwa. Abincin arawa ne.
Kamar zai daɗi.
Yawa, a sosai. Jamila, ya New York dai.
New York alhamdulillahi a cike take, kasancewa Majalisar Ɗinkin Duniya tana taron nan nata. To mutane daban-daban daga ƙasashe daban-daban duk sun cika garin.
Ya haduwarki da shugaba Muhammadu Buhari, kun tattauna da shi ai?
Mun tattauna da shi, kuma kin san wani abun mamaki daga ƙarshe bayan mun gama hira da shi. Ya ce min gaskiya yana matuƙar farin cikin ganin yadda kamar matasa kamar ni, yanda muka shiga harkar labarai, saboda ɗaya daga cikin abin da yake damun shi shine kafafen yaɗa labarai ba sa son su ɗauki lokaci da za su bincike sosai kafin su ƙaddamar da saƙo. Sai dai ko da yaushe su ta sukar abin da shugaba ya yi da abin da shugaba bai yi ba. To cikin tambayoyin da na yi mishi, ya ji daɗi saboda ya ga cewa da akwai yadda mun yi bincike kafin mu tambaye shi.
Yawa. To Jamila, ganin cewa idan Allah ya kai mu gobe Alhamis akan kiwon lahiya ne, shin ko a tattauna da kika yi da tambayoyin da kika yi wa shugaba Muhammadu Buhari, ko kin mishi tambaya akan kiwon lahiya?
Kwarai da gaske, na mishi tambaya game da illar shaye-shaye, kuma ya ba mu amsa mai daɗi. In Allah ya yarda, gobe sai mu samu mu yi amfani da wannan.
To Allah kai mu gobe da rai da lahiya insha Allah. Za mu sa ma saurare wannan tattaunawa taki Jamila Kabiru Fage da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari. Iyakacin shirin kenan yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniya mu Mr. Keith Holmes da ma Inosan wanda ke koyan aiki. Ni ce Halima Jumaa Rauki, sallama da ku daga nan sashen Hausa, sai gobuwar haka da izinin Allah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.